بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بحثاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتين البركة مسلاتين أبو بكر الصديق لكينا بكر أريتش كان غريلا فيا نجيها النسرة وانا يمتي نتلاتة إشرين دا أخو غوات الرمضان شكرا ندبو بيو شكرا ندبو ليدة داري هدود ثلاثين دا بكوي bayan jira annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da 28 ga watan 6 shekara na 2016 na miladiya, domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma. Jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 150 a wannan sura mai albarka, suratul baqara. Haka za mu dora daga aya na 151 insha Allah. Kafin haka akwai tambayoyi wanda za mu amsa. Tambaya na farko na cewa, bayan assalamu alaikum malam, mutane ne guda biyu sun shiga itikafi sai suna yawan hiran duniya yaya matsayin itikafin su yake. To lalle waɗannan mutane ya dace su san menene ake nufi da itikafi. Shi itikafi shine lizimtan masallaci na wani zango, na wani lokaci, da nufin bauta da ibadar Allah madaukakin sarki. Don haka malamai suke cewa mai itikafi abinda zai bayar da muhimmanci akai shine abubuwan da suka shafi rayuwar lahira. Waɗansu malamai ma suna cewa kada ya fita daga abubuwa guda uku: na farko sallah, na biyu azkar, na uku karatun alqur'ani. Waɗannan su ne abubuwan da ake buƙata wajen mai itikafi, su ne aikin itikafi. Don haka ne ma aka ce a yi shi a masallaci, inda kusan malamai sun ijma'i cewa itikafi bai inganta sai a masallaci. To kuma waɗannan su ne ayyukan da ake a masallaci. Waɗansu malamai sun ƙara cewa mai itikafi zai iya yin darasi na ilimi, in an zo sallan janaza a masallaci zai iya yayi. Almuhim, hira na duniya, wannan yana nuna cewa mutum bai san mai kawo shi itikafi ba. Sannan kuma koda ba ce wannan ya bata masa itikafinsa ba, to lallai ba zai samu ladan itikafinsa ba, domin bai yi abinda mai itikafi ya dace yayi ba. Don haka jama'a, sai a kula, a zo ana hiran duniya bai dace ba. Abinda mutum zai yi na duniya shine abinda babu makawa, dole sai yayi, sai yayi gwargwadon wannan lalurar da za ta sashi yayi wannan abin a cikin masallaci. To akwai tambayoyi da suke da alaka da itikafi din, bari mu karanta su kafin mu faɗi wata tambayar da suke da alaka da wani abu daban. Sai tambaya ta biyu da take da alaka da itikafi yake cewa mutum ne ya shiga itikafi sai yana yawanta yin bacci, ya matsan itikafin sa yake daidai yake da waɗancan masu yawan surutun duniya, shi ma ya dace ya san mai kawo shi in yana son ya yi bacci, don me zai zo masallaci? Masallaci ba wurin bacci ba ne, ai innama buniyatil masajid li iqamati dhikrillahi azza wa jal, an gina masallaci ne don tsayar da ambaton Allah madaukakin sarki, ba don bacci ba. Shi yasa ma daga cikin salaf akwai wanda suke karhanta yin bacci a masallaci, saboda haka masallaci ɗaki ne na bautan Allah madaukakin sarki, kuma bacci ba bautan Allah madaukakin sarki ba ne, wannan hutu ne naka domin ka samu ƙarfi ka yi abubuwanka ko na addini ko na rayuwa. Don haka mutumin da zai zo yana ta shirga bacci, to ya dace limamin masallaci in ya sani ya kore shi ya koma gida kawai. Tambaya na uku yake cewa malam, shin mai itikafi yana da kyau ya yi magana a waya? Shi ma dai wannan yana koma izuwa magana na farko, magana da take da ƙarfi, dalili zai jawo ya yi, to zai iya yi kamar yadda zai yi magana da mutum da yi magana a waya duk ɗaya ne, ai amma mai zai faɗa, hira zai yi ko mai zai yi? Yanzu mutum yana itikafi kuma yana kiran matansa suna hira, kaga wannan shi ma bai san abin da ya kawo shi itikafi ba, ballantana a ce yana da wata budurwa yana kiran budurwarsa yana itikafi, kaga wannan gwanda ya zamansa a gida kawai. Amma in wani wata bukata ce, misali mai ƙarfi yake bukata, ya zo ba buta da zai yi alawala da shi, yana iya kira waya ce a kawo masa buta daga gida. Da waɗansu abubuwa masu mahimmanci wanda za su taimake shi wajen inganta bautansa da samun walwala wajen yin bauta a itikafi, wannan zai yi. Amma mutumin da zai zo yana shiga Facebook, yana shiga WhatsApp, yana yin text messages, ko ya ce wa yana wa mutane wa'azi, ko yana tura hadisai ko wani abu, shi ma nan bai san me ya kawo shi masallaci ba. Mun gane ko? Duk waɗannan ba aikinsa ba ne. Aikinsa ya fuskanci bauta kai wanda ya shafe shi, shi tunda ya zo masallaci ya rabu da mutane, to ba ruwan shi da hulɗan mutane. Ko kuma ka ga mutum ya zo da ɗan rediyon sa yana jin labaru, zai awa ɗaya awa biyu yana jin labaru kuma yana yin shiga, kaga wannan shi ma bai san me ya kawo shi ba. A duk waɗannan ai ka riga ka bar, ka saki duniya ne, ka zo al'amarin lahira kawai za ka yi, saboda haka duka waɗannan ka haƙura da su tsawon lokacin da ka shiga za ka yi itikafi, don maksudinsa shi ne tsarkake zuciyarka da kusantar da kai zuwa ga Allah, da kamanta kai da mala'iku wanda yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, masu yin tasbihi safiya da rana ba sa gajiya ba sa kosawa, abinda aka so kenan ka samu aka shar'anta maka itikafi. Saboda haka duk wani abin da zai shagaltar da kai wannan, ya nisantar da kai daga irin ibada na mala'iku, to ba abin so bane a harkan itikafi, sai a kula da wannan. Sai tambayarsa ta gaba tana cewa kaman mai da mai yake karya itikafi, da na karanta waɗannan sai nake cewa to ina jin wani ne ya shiga itikafi sai da ya shiga tukun yake neman hukunce-hukuncen itikafi. Yana da kyau, wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi, duk lokacin da ka kudurta zaka yi itikafin ne sai ka samu malamai ka wato ainihin nemi hukuncin, yayin da zaka shiga daman ka riga ka sani, in ka yi karin tambaya to mabi wani abu ne da da baka tambaya ba, ko kuma wani abu ne da ya faru ya wato ainihin shige ma duhu, sai nake ganin cewa to mabi wani ne ya yi irin wannan, ko kuma a'a ya zo ne sai ya ga masu itikafi suna irin wannan kurakuran, shi yasa ya yi tambaya domin a warware musu, in haka ne Allah ya taka masa da alheri. Malamai suna faɗan abubuwa waɗanda suke ɓata itikafi. Na farko shi ne mutum ya fita daga masallaci ba tare da dalili ba, ya fita daga jaddin masallaci haka kawai ba wani dalili, wannan ya ɓata masa itikafinsa, saboda itikafi lizimtan masallaci ne. Mun gane ko? Ana iya zuwa a kama ziyara, mataka tana iya zuwa ta kama abinci, kuma kana iya mata rakiya amma zuwa get, in ka fita get ba wani dalili, wannan ya ɓata maka itikafinka, wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, daga cikin abin da ke bata itikafi a mazhabar malikiya da dukan malaman da suke sharanta cewa itikafi baya inganta sai da azumi shine in mutun ya kare azumin sa da gangan itikafin ma ya kare ya bashi abu na uku shine mutum wannan suna yin nafsi a kansa mutum yayi jima'i ko mukaddimat na jima'i sumbantar mace ko yin kiss ko kuma mutum yayi yawaita tunani a kan saduwa har ya fitar da maniyyi waɗannan su ma a mazhabar malikiya da waɗanda suka mara wasa baya suna ganin cewa wannan yana karya azumi dan Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku yi tarayya da matanku waɗansu suka katse shi kawai suka ce mubashara na nufin jima'i waɗansu suka ce a jima'in da muqaddimat ɗinsa da duk abin da yake iya kai zuwa ga jima'i ɗin to duk in mutum yayi wannan ya bata masa wato ainihin azumin itikafinsa sannan malamai suna ƙara cewa duk wani mutumin da ya aikata alkabira duk wani babban laifi in mutum yayi yana itikafi kuma sau da yawa suna bayar da wato ainihin misalin maye mutum ya sha shaluso ko ya sha wani abin maye to banda ma rashin kai ya za a yi mutum ya zo masallaci kuma ibada kuma yana aikata kaba'ir to in mutum ya aikata wani babban laifi shi ma ya karya masa itikafinsa waɗannan su ne ka sa akwai masu shan wiwi ai ko in ya zo ya sha wiwi abu ne mai bazarwa ko in ya sha abin da zai bugar da shi itikafinsa ya kare mun gane ko sannan in yayi duk wani abu wanda yake kabira ne babban laifi to shi ma wannan itikafinsa ya lalace sai ya tuba in yana so sai ya sake sabon itikafi ya dauki sabon niyya kenan saboda haka jama'a sharuɗan itikafi nuna na farko ya zanto mutum yayi niyya na cewa zai itikafi domin ba abin da wani ibada da zaka yi ta inganta in baka daura niyya na wannan abun ba innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa sannan abu na biyu shine zaman masallaci dole itikafi a masallaci za a yi kuma lazimtar masallaci ake yi ba a so ka fita daga masallaci in ba da wani bukata na mutum ba zaka je ka kama ruwa zaka yi bayan gida ko zaka ci abinci kai malamai sun ce ma saboda ba a son ka fita ya halatta kai alwala a masallaci ma kana itikafi saboda haka ya dace mu san hukuncin abin da muke domin mu yi shi da kyau sai mu samu ladarsa mu kuma samu hikima da manufar da ya sa Allah maɗaukin sarki ya shar'anta ibada din sai abu na uku shine mutum ya lizimci ibada din ba kawai zama a masallaci ba mun gane ko akwai wani abu da na gani wasu suna sakawa a WhatsApp domin su jawo hankalin mutane suka saka cewa sai suka yi hoton zarata a fagen fama suna kamanta cewa wannan zarata kenan da suka yi je yaki a lokacin Ramadan kun san yakin Badar a Ramadan akai 17 ga watan Ramadan shekara na biyu bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi wannan maganar alqibla da muke yi an canza alqibla din a Rajab wata biyu kafin a tafi yakin Badar sai ga sai suka yi ga hotunan mazaje a fagen fama sannan kuma aka ce da kenan a shekara na biyu bayan hijira a watan Ramadan sai aka yi wani hoto kuma na ga waɗansu mutane kuma a masallaci a kwance suna bacci sai aka ce mutane yanzu kenan a Ramadan kenan ashe a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama Ramadan wata ne na wato ainihin jihadi amma sai gashin su mutane sun mai da shi watan bacci saboda haka babu ma sakare irin mutumin da zai ce zai zo itikafi kuma ya zo masallaci yana bacci yayi ta bacci in bacci za ka yi ka zauna a gidanka ka yi bacci kai ko ba ka zo masallaci ba ma Ramadan a gidanka ba lokacin bacci ba ne za ka yi ne daidai abin da zai baka ƙarfi ka ci gaba da bauta ba kawai kamar da shi abu ka zanto kamar sali kamar kaza ba Allah maɗaukin sarki ya shirye mu sai tambayi guda biyu da yi wanda yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambayar sa ta farko yana cewa wasu malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu shin da gaske ne qur'ani yana cike da cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa la yash'uruna ayyana yub'athun kaga ya musu ka shelanta musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suke sama gaba ɗayan su har mala'iku kenan da waɗanda suke ƙasa gaba ɗayan su babu wanda ya san gaibu sai Allah malamai suna cewa wannan shi ake kira al-ghaibul mutlaq ghaib wanda yake a saki haka nan babu wanda ya san abinda gobe za ta zo da shi sai Allah madaukakin sarki duk wani abin da zai faɗa wani zai faɗa maka kirda dole ayoyi da dama Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa shi bai san gaibu ba qul la aqulu lakum indi khazainullah ko wala a'lamu alghayb kaga ya musu ni fa bana ce muku ina mallakan taskokin Allah madaukakin sarki da zan baku duk abin da kuke so ku ce in kawo muku kaza in kawo muku kaza a'a bani da makullai na taskokin Allah madaukakin sarki wala a'lamu alghayb kuma ban san gaibu ba gashi na a cikin suratul an'am gashi na a cikin suratul a'raf قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء دا أنا سان غيب دا كذا بيصور با ما أنا بيسان غيب با أما تأين سنموتم بيسان غيب با كما يدى باب واني متوم بيسان غيب وانا ياما ميتو أولا دي داما القرآني da gane da abin da ma ya shafi ran tashin alqiyama yasalunaka an as-sa'ati ayyana mursaha aka ce ka gaya musu kul inna ma ilmuha inda rabbi la yajalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yasalunaka ka annaka hafiyun anha kul inna ma ilmuha Allah shi kada yasa ranan tashin alqiyama shi ma wannan ya mamaitu aurare alqur'ani mai girma wannan shine ka'ida gamammiyar ka'ida akwai togaciya dangane da wannan ka'ida din dukkanin annabi ba annabi Allah yana sanar da shi wani abu na gaibi sai in ya sanar da shi sannan ya sani yanzu ba Qur'ani maganan Allah bane ba gaibi bane ba ta hanyar annabi ne muka sani ba ai wani abu ne na gaibi Allah ya sanar da annabi sannan ya sanar da mu ko shine Allah madaukakin sarki yake sifanta kansa yake cewa alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada yace shine kadai masanin gaibu bai sanar da kowa gaibun sa sai wanda ya yarda ya zabe shi cikin manzanni in ya zaɓi manzo to zai sanar da shi wani abu na gaibu sannan sai ba shi kariya ta gaba ta baya ta yadda aljanu ko shaidan ba zai zo ƙara wani abu a cikin wahayi da ake masa ba ai wahayi gaibu ne ko to Allah yana wa annabawa wahayi ba wai su a matsayin su kawai dan su mutane ne sun san gaibu ba a'a Allah yakan yi musu wahayi na abubuwa na gaibu in yayi musu sannan suke sani kun gane saboda haka in kace ba su san gaibu ba mutlaqan kai daidai abin da Qur'ani ya faɗa kenan in kace Allah yakan sanar da su wani abu na gaibu wanda bai sanar da kowa ba sai su wanda babu hanyar da wani zai sani sai ta hanyar su kuma kai daidai saboda haka mu gane wannan wadansu malaman sai su dauki wannan kawai wadansu sai su dauki wannan kawai bayan duka abin guda biyu suna cikin alqur'ani wama kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaib ولكن الله يجتبي من رسله متى da dai Allah ba zai sanar da ku gaibu ba amma yana zaban wanda ya ga dama cikin annabawansa sai ya sanar da su da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abubuwa da yawa da za su faru ko kuma sun zo sun faru su muke kira mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko dalailun nubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam da daman su abubuwa ne da za su faru nan gaba ai ko to Allah ya sanar da shi kafin Allah ya sanar da shi bai sani ba kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗi wannan kuma Allah ya nuna mana wannan a aikace a tarihin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imam al-Bukhari ya rawaito cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gida Ar-Rubai' bint Mu'awwidh da tai aure. Kenan an zo, shine nake gaya mutane cewa ana yin biki ma zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai in zafin kai da suke cewa ba za ku yi biki ba. Cewa an tafi gidan Annabi ya je gidan ga ƴan mata suna rera waƙoƙi suna yaban iyayensu da aka kashe na muhajirai da lansarawa a yaƙin Badar, suna faɗan falalansu. Sai ɗaya daga cikinsu tana wannan magana sai ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, ta ce a cikinmu har akwai ma Annabi wanda ya san abin da zai faru gobe. Annabi ya ce mata a'a, duk tana ta waƙe-waƙenta Annabi yana sauraro bai hana ta ba, amma da ta faɗi wannan Annabi ya ce a'a ban da wannan, yi abin da kike faɗa ɗin nan amma ban da wannan, ba haka ba ne. Dan Allah ya nuna mana wannan munafukai sun yi ƙazafi wa matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya shiga cikin damuwa sosai, bai san yaya zai yi ba, har ya je yana shawara da wato ainihin mutane, ya yi shawara da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ya yi shawara da Barira radiyallahu anhu, ya hau kan minbari ya ce cewa waye wanda zai kare min iyalina daga ƙazafin da mutane waɗansu mutane suka yi ma iyalina. Sai da ya zauna kwana 50 Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wahayi, bai san ba shi da har wani abu ya shige shi shin tayi ko ba tayi ba. Sannan Allah ya saukar da ayoyi yana kubutar yana barantar da Aisha radiyallahu anha a cikin suratu An-Nur. Kaga da ya san gaibu, ai suna faɗa kawai ba zai shiga wata damuwa ba ko? Zai ce a ƙarya ne ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. To amma ba ya warin da su ne ba. Da Allah ya sanar da shi kuma ya sani. Mun gane ko? Saboda haka wannan shi ne magana ɗin a daina wato ainihin zafafa. In an yi bincike na ilimi abin yana da sauki akan wannan mas'ala ɗin. Sai wata tambaya ta ƙarshe da take da alaƙa da wannan ɗin. Yana cewa ya matsayin wanda ya haɗa kansa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai nake da na karanta wannan nake tunani to Allah ya sa ba sharri yake so mai yayi wa wani ba. Ya fitar mana da shi a suran wannan. Saboda wannan magana da muka gama yi yanzu cewa Annabi bai san gaibu ba sai wanda Allah ya sanar da shi. Akwai wanda in ka faɗi wannan sai su ce ka kamanta Annabi da kanka kenan tunda kai ma baka san gaibu ba. Tana iya wannan yake nufi ya fito da shi akan wannan. To wannan kuskure ne. Akwai waɗanda suke cewa Annabi ba mutum ba ne. Sai wani ya ce musu a Annabi mutum ne kaman kowa, sai su ce ka kamanta kanka da Annabi. To tana iya wannan yake nufi. To kaga in wannan yake nufi kaga wannan blackmail ne ko? To mu ba za a yi blackmailing din mu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayinsa na mutum bashariya daidai yake da kowane mutum, shine abinda Allah ya ce ya gaya wa mushrikai ba su ɗaya ba su bi ba Al-Qur'ani, kul innama ana basharun mithlukum, ka gaya musu ni fa ba wani abu bane, mutum ne irin ku, mana wadda ake saduwa da mace ta ɗauke shi a ciki ta haife shi, ba wannan shi ne mutum ba? To shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne. In kaman ta kai irin wannan ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne abin da Annabi Allah ya umarce shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya faɗa a Al-Qur'ani. Da suke inkari cewa yaya za a yi ya zanto manzo mai magana da Allah kuma mutum. Allah ya ce inda za mu saukan musu da mala'ika da za mu ƙara rutsar da su, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun, ai da imma mala'ika za mu aiko to zai zo a suran mutum ne. Saboda kai za ka iya ganin mala'ika har ya tsaya maka wa'azi, ai za ka farkita ka gudu. Saboda ka imma mala'ika ne dole a sa mishi suran mutum, kai kuma an ƙara ɓata kenan aiko. أي فين يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فبدأك أولا متاكين أنا بدأي ديك دا كوا معنا متمني كمارد دا كوا نمتم ما متمني يكن أبوبوان دا كوا نتان آدم يكي إيه معنا يكن يرش الله فيا يكن كما واركي يكن جزي يكن يبتشي يكن فركة يكن جزافي إن أبو زافي يزومتا يكن يفرنشيكي duk waɗannan abubuwa na dan adam yanayi saboda shi ma dan adam ne bambancin sa da waɗansu waɗanda ba ɗan adam ba na farko shi manzo ne Allah yana masa wahayi shine innama ana basharun mithlukum bambancin shine yuha ilayya shi ana masa wahayi saboda haka shi manzo ne dan haka a abin da ya shafi spiritual development abin da ya shafi tazkiya na zuci ya tsara kowane mutum wanda ba annabi ba abin da ya shafi juriya wajen bautan Allah madaukakin sarki ya tsara kowane mutum wanda ba annabi ba abin da ya shafi matsayi da kusanci da Allah madaukakin sarki ya tsara kowane mutum wanda ba annabi ba a cikin sahun annabawan ma shi manzo ne a cikin manzannin ma shine mafificin su shine jagoran su shine shugaban su kuma shine na karshen su shine yafi kowa a cikin halitta shine Allah yafi so cikin duk halittar sa dai shine dan adam da ba taba yin irin sa ba ba kuma za a yi irin sa ba walita mubarra'an min kulli aibin كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم باب ايدي با اجينا ايدي كون ايري ازوا غريشي با اجينا توايا كون ايري ازوا غريشي شي كما كان انباوا شغبان مرسلين اما تاي ده درجه اورن الله باب كمانسا تو ان انا نوبن وني يا كمانتا كانسا ني ده النبي اوجن متاي اورن الله تو wannan shine kafirin gaske yace ni ma ana mun wahayi yace ana masa wahayi kamar yadda ake wa annabi waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay waman qala sa unzilu mithla ma anzala allah babu wanda ya tara wannan zalunci azlum yana zuwa da ma'anan kafirci a irin wannan shayakin kafirci yake nufi babu kafiri wanda kafircin sa yafi wannan girma wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah da gangan ko yace ana masa wahayi alhali ƙarya yake ba masa wahayi ko yace shi ma zai iya saukar da wani abu irin wanda Allah ya saukar ko yace shi ma an saukar masa da wani abu irin wanda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ajin wannan da yake da musailimatul kazzab shine al-imam ibn kathir ya rawaito a cikin tafsirin suratul asr cewa tarana amr ibn al-as kafin ya musulunta yaje sai ya hadu da musailima ibn al-kazzab sai musailima yake tambayan sa me aka saukar ma sahibinku wato mutuminku ko karshawa ɗan kwanan nan sai ce wallahi an saukar masa da wata sura yar gajeriya mai dadi mai kyau yace karanta mai inji sai karanta masa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sai musailima ya dan yi tunani ka dan can sai ce ni ma an saukar mai irin amr ibn al asr sai tazo mu jita ai kun san malan tazo mu jita sai ce ya wabaru ya wabaru to waje mun karanta ba kana fara ji ma ka san bai kama da wal asr ba iko da ya gama sai amr ibn al as yace masa wallahi kai musailama innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka tahib to kace amr din fa bi musulunta ba yace wallahi kai musailama kai ka san na san ƙarya kake
kazalik mutumin da zai ce yana da matsayi irin na annabi shi ma ya san wanda yake fada masa din ya san ƙarya yake to waɗannan sune tintiran mushrikai kenan kafirai da babu irin su ai abun mamaki akwai daga cikin masu fuskantar alƙiblar mu wanda suke irin wannan da'awa din wanda suke ma sama da wannan da'awa din eh wanda yace shi matsayin su dai ne da annabi ai da sauki da wanda yace shi ne ma Allah akwai masu fuskantar alƙibla suna zuwa masallaci ku yi sallah tare da su amma suna faɗa wannan wannan shine Imam Al-Ghazali yace yace kafircin su yafi kafircin Yahudu da Nasara yace kashe mutum ɗaya a cikin su yafi a kashe ba Yahude da ba Nasare da arne guda 100 Imam Al-Ghazali ya faɗa fa ba Ibn Taymiyyah ba wani zai ce Ibn Taymiyyah ai kakan Wahhabiyawa ne ko to Imam Al-Ghazali ya faɗa hujjatul Islam ba sufi ne shi ba ina ba ta kun gane to kada mu ci lokacin ba mu yi abin da ya kawo mu ba dan haka wannan shine magana akan cewa wani ya kamanta kansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai hankali da zai kamanta kansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen matsayi amma cewa shi mutum ne wannan Allah ne ya faɗa wannan annabin ne ya faɗa yace innama ana bashar wa innakum latahtasimuna ilayya yace ni mutum ne ku kuma kuna yin husuma ku zo wajena ni kuma innama aqdi ala nahwi mimma asma' idan kuka zo kuka yi bayani ni zan yi hukunci ne gurgurdan abin da naji anan ma yana cewa bai san gaibu ba kenan zan yi hukunci ne gurgurdan abin da naji sai ce duk wanda na bashi yazo yayi zakin baki na bashi haƙƙin da ba nashi ba to wuta nake bashi in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari saboda shi dan adam ne bai san gaibu ba yace shi dan adam ne ana sayyidu waladi adama wala fakhr yace ni ne shugaban duk dan adam kuma ba alfahari nake ba matsayi ne da Allah ya bashi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta yarda mu tare da shi na'am sai Allah madaukakin sarki yace a aya na 151 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
Allah madaukakin sarki yana cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wannan ƙarin bayani ne dangane da ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya yi wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mana magana akan ni'imar alƙibla cewa wannan ni'ima ce ta musamman da Allah ya yi mana don haka ya maimaita magana ya kuma ƙara maimaitawa ya kuma maimaita domin masan cewa wannan ni'ima ce wacce bai dace ba ko kaɗan mu yi wata-wata wajen karɓan wannan ni'ima ɗin inda za ku ɗan dawa baya kaɗan za ku samu Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa shi a karan kansa in zai yi sallah ya fuskanci ka'aba har sau uku qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram magana kenan da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai a gaba ya ce ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ده النبي صلى الله عليه وسلم آية نقبة يساكي تيوا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام إني وأنبي أمري ليه ما يا داتر amma dan ya nuna maka cewa wannan abun ba abu ne na wasa ba shine sai da maimaita umarni ma annabi so uku bai kuma ordinarily tsarin alqur'ani in ma ayi umarni da annabi ku gane cewa ya shafe ku ai ma annabi ko ayi muku gaba ɗaya daman kun san amma anan yayi wa annabin shi kadai ba so ɗaya ba so biyu ba har so uku ku din ma yayi muku shi ma ba so ɗaya ba ya maimaita shi so biyu a wancan قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام سيشي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره دع الأمة كما أتنق بيتك بانيشي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام سيشي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة سوبيو بندهك Allah ya maimaita cewa fuskantar dakin Ka'aba dai shine gaskiya shi ma ba so ɗaya ba Allah ya maimaita wannan har so uku fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim sannan ya sake ce ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه إن فريقا منهم لا يكتمون الحق أنا نفهم والله sannan ya saki ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa lal haqq Allah yake ce abu gaskiya ne har su uku wannan din yana nuna mana muhimmancin al'amarin al-qibla da cewa ni'ima ce ta musamman Allah ya mana dan haka mu doge akan sa kada mu saurari duk wani wanda zai sa mana shakku akai sannan daga baya ya kara gaya mana dalilai da muka fada jiya dai fa da cewa wannan ni'ima ce Allah yake cika mana shine sai ce to ku da mai yan gatan Allah ne ni'imomin sa a gare ku suna da yawa banda wannan ni'ima na abu wanda yake furu'a ne sallah a cikin addini to ai ya muku ma wanda yake wannan shine ce kamar yadda muka yi muku wannan arsalna fikum rasulan minkum mu muka tura muku da manzo cikin ku yake yin wannan aikin yatlu alaikum ayatihi yana karanta muku ayoyin Allah yatlu alaikum ayatina ko yana karanta muku ayoyin mu wayuzakkikum yana tsarkake ku daga dattin shirka da riya da bid'a da sabo da duk wani abu wanda yake datti ne a zuciya ko a gabbai a hankali ko a magana duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana yadda zamu tsarkake kanmu daga waɗannan datti din wayu'allimukumul kitaba wal hikma kuma yake koya muku littafi kuma yake koya muku hikima shine duk abin da zai hana ku faduwa zuwa ga kuskure ko laifi ko sabo kuma mun faɗa muku yayin da muka yi tafsirin aya irin wannan ko a cikin addu'a annabi ibrahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أنا سيد شيئت هكي تنامنا شوا الله فيا أمسى الدعاء النبي إبراهيم يا من ونن إمادهم يا تاير من دا منزو أتكمو كما قلت لأ أبنى نفتا منزوني منكم وفيكم منزوني دا جتكمكو كولا ربوا إنك قدا ماك أمما دا جتكمكو كومو تاني ba ka muku manzo daga aljanu ko malaika ba daga cikin ku ku mutane sannan fikum wanda yake tare da ku a cikin ku kun san girman sa kun san yarantan sa kun san tarihin sa kun san komai nashi fa kad labistu fikum umran min qablihi na zauna a cikin ku shekaru aro aro kafin wahayi ya zo man to kun san shi kun san komai nashi kaga ai in ba ko ne kana iya shakku ko saboda ana samun jebun malamai ma a karin magana Hausa ana shawai ƙarya kamar
kaje he ba kamalai
wai ana shawai mutum yana ƙarya kamar ba kon malami ba malami bane gaskiya malami ba mai ƙarya bane ko kuke ce masa malami ko amma ƙarya ba ba sana'ar malamai ba wato saboda haka ba ba ko bane kun san shi kaga wannan ni'ima ce a tare muku da wanda kuka sani kaga ba zai cutar da ku ba kenan ko eh kuma bangare ne naku duk wani abu wanda yake alkhairi zai kokari ya jawo muku duk wanda yake mamuna kuma zai kokari ya tunkuɗe muku kamar da annabi ya rantsa da Allah cewa bai son wani alkhairi ba face ya umarshi al'ummarsa da shi ko yadda sahabi yake faɗa babu wani sharri kuma face annabi ya gargaɗe mu daga wato ainihin wannan din ko babu wani abu na alkhairi face ya koya mana yadda za mu yi har shiga gida bayan gida annabi ya koya mana da za mu shiga gida har yadda za mu fita daga gida annabi ya koya mana sallallahu alaihi wa sallam to shine yu'allimukum alkitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana koyar da ku abinda ma ba ku sani ba malamai suna shi mai sai mai to yu'allimukum ana kaga ana ai cewa yi wa yu'allimukum alkitaba wal hikma da ya ce wa ma lam takunu ta'lamun ma magana ta fito amma sai ya ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun saboda kada ka dauka wannan ma lam takunu ta'lamun din yana nufin na alkitabu da hikima din ne ai da man ba ku san alkitabu da hikima din ba tunda irin wannan ayar Allah ya ce laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi ko fa yuzakkihim ko wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kafin nan suna cikin bata mabayyin ya ko to kuna cikin bata yazo ya sanar da ku alkitabu da alhikma to ba alkitabu da alhikma kada ya sanar da ku ba ya sanar da kuma waɗansu abubuwa wanda ba ku sani ba na ilimi wanda bai shafi alkitabu bai shafi sunna din ba kenan annabi ba wai kawai ilimin shari'a ya zo da shi ba kamar da dama daga cikin mutane suke faɗa ko cewa ilimin shari'a ne amma ya ba kuma junƙulallun maganganu wanda za su shiryar da ku har a ilmominku na duniya wanda da malamanku na duniyan ba su sani ba kuma wannan kada iya bayar da misalai masu ɗimbin yawa yau nake gaya wata tana tambaya ta da ba mutanen asibiti suna cewa yara a ba a taya musu nono da waye waye suna ana ba su menene madara da wane ne ana ba su ba daga baya ba su suka dawo suka ce nonon uwa ya fi ba da ba ana cewa in ya ga yaro ya kai shekara ɗaya ko wani abu a cire shi daga nono ba a yaye shi yanzu ba suna cewa ya fi ba ya shekara biyu wannan suna suna cewa in zai fi haka din ya fi na taɓa karanta wani takarir cewa kangararru a duniya su ne waɗannan yadda suke samun su zanto fakararru su ne waɗanda ba a shayar da su an kai shekara biyu ana shayar da su ba Allahu alam da ingancin binciken to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da ku waɗansu abubuwa wanda suka shafi al'abarin duniya ma wanda da ba ku sani ba a duniyance din duk da cewa takhassusinsa shine koyar da ku shari'a da abin da Allah yake so a duniya da lahira da wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun to mai dace ku kuyi sakamakon wannan ni'imomi da Allah ya muku sai Allah ya ce
fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun
shine sai Allah ya ce fadhkuruni azkurukum dan haka in kuna tuna waɗannan ni'imomin da na yi muku wanda ban yi wa wani ba gabaninku irinsa ba kuma za a samu wanda zai samu wannan ni'imomi irinku ba saboda ku ne ƙarshe al'umma ai daga ku sai kiyama shi ne annabi ke cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna kuma a duniya mu ne na ƙarshe amma a lahira mu ne first class mu ne ƴan farko wannan fifiko ne Allah ya mana to an aka yi maka wannan ai ya dace kai ni'ima ko wai he to him much is given much is expected wanda aka bashi da yawa to abin da ake nema wa ransu shi ma da yawa ko shine Allah ya ce fadhkuruni azkurkum azzikr ma'ana ku ambace ni ko ku tuna ni ni ma zan ambace ku zan tana ku washkuruli kuma ku gode man wala takfurun kada ku yi min batunci الذكر إما فاذكروني فئليني وانت مصدر انسا إما ذكر كو ذكر إذا مكا شيء مصدر انسا ذكر ينا نفن أنبتو نهرشي ستسبيه كنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله سبحان الله ولنا أذكار كذا قرأتوا القرآن أذكار صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام أذكار فاذكروني كوكما يزنتو من الذكر الذكر كما شيني ضد النسيان شيني تناوى يزنتو كوي وشكنا تناني kada ku manta da ni a duk abin da za ku yi ku tuna Allah madaukakin sarki to yana daukan ma'anonin guda biyu fazkuruni ku ambace ni da zukatanku shine tunawa kenan ko yaushe sannan ku ambace ni da harsunku sai sa ma malamai suna cewa shi wannan zikiri na harshe din bai amfani a wurin Allah madaukakin sarki in bai sadu da nutsuwar zuci ba ألا بذكر الله تطمئن القلوب أبدا أكيد الذكر يا مكة نبكى عدنا شيني قادر مكة دنس والزوشي شيسا بيو كجاء الذاكر يا هوكتي كيرين دابا ما هوكتي ني كوي كنغاني كو كسكوريني أنتم بي إمام مالي أكيجي مي هوكنش متان دسك ذكري سنة رواي سيتي ما هوكتاني واتو أبو أمبا ما هوكتي با babu wanda zai wannan Allah yana cewa wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun aljahr min alqawl bilghuduwi wal asal wa la takun min alghafilin ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka ana ba ko ma an zakai zikiri ka daga muryarka sai dai inda nasti yazo yace a daga murya muna karatun qur'ani muna akwai inda aka ce makaranta a bayyane ko a cikin sallah da sauransu to ka ambaci Allah a cikin zuciyarka kana mai kankan da kai kana mai jin tsoron sa ba tare da ka bude murya ba kai ihu ba wato ta zo sana mun tambaya tace ta je wani masallaci da da suke karatu ana yin itikafi dace abun mamaki da ta je don sai sun fice masallaci yanzu za su ga inda suke karantarwa sai ta ga wani da katan shalbansa yana zikiri yana ihu da karfi kuma ga mutane suna karatu alqur'ani shi kuma ya tuka su da nashi nasu zikirin fa ya fana shi falala saboda afdalul azkar qira'atul qur'an to amma shi ya daga murya yana tai da karfi su yi musu su yi mata magana tana yiwa suna jin tsoro ya ce musu dan izala ko yan izala ko kaga wannan bai dace ba wannan ba irin zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wa dun aljahr min alqawl kuma safiya da marisi akoyo shi ibadar da zaka samu Allah yace ayi shi da yawa kenan zikiri fazkuruni azkurkum kaga bai fadi lokaci ba ya bar shi itlaqan a can suratul ahzab cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila ma'anan bukratan wa asila malamai suna cewa a koyaushe in an ce safiya da maraice ana nufin daga safe har maraice din nan to kuma wannan dole zai dauki ma'anan zikir din duka biyu ne na baka da kuma na zuciya saboda haka ku ambaci Allah Allah zai ambace ku menene ambaton Allah da zai muku zai alfahari da ku wajen mala'iku sannan zai biya muku bukatunku ku hadisi da dama da suke tabbatar da haka washkuru li kuma ku gode mun godiyan Allah madaukakin sarki shine ku aikata abin da yace ku yi dan malamai suna cewa godiya ana yin sa da zuciya ana yin sa da baka ana yin sa da gabbai da zuciya shine ku yarda ku karbi duk abin da Allah madaukakin sarki ya sa ku yi da baka shine ku yaba masa alhamdulillah rabbil alamin yaboni Allah yake koya mana sannan da gabbai shine ku aiwatar da duk abin da yace ku yi dan kuma in ku yi haka Allah yace ni'imar da ya muku zai kara muku la in shakartum la azidannakum wa la takfurun kada ku yarda ku yi mutunci duk wanda yayi wa Allah mutunci Allah madaukakin sarki zai damke shi da azaba duk wanda Allah ya damke shi babu wanda zai iya bashi kariya wannan sune shine khatimar magana a wajen waɗansu malamai dangane da lamarin alƙibla waɗansu suna ƙara har ma zuwa ga inna safa wal marwa duka magana ne ake ta yadda Allah yake ce yake cewa ku dage akan alƙiblan nan ko da zai kai ku rasa ranku to ku to za mu zo mu magana akan wannan insha Allah wannan shine na yi muku alƙawari cewa za mu faɗi hukunce da malamai suke ambata na fiqihu karkashin waɗannan ayoyi din ko to daga sai qulu sufaha malamai suna cewa wannan magana na alqibla yana tabbatar da an-nasikh wal mansukh ko mai magana an-nasikh wal mansukh to dalilin sa na farko sune waɗannan ayoyi din duk da cewa mun yi magana mai tsantsowo kadan yayin da muka yi tafsirin manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha kuma mun ishara zuwa ga wannan to farkon abinda aka shafe a musulunci na shari'a shine wannan shine hukuncin alqibla aka shafe aka ce ku daina kallon wannan yanzu ga wanda za ku kalla wannan da ijma'in malaman musulunci al-qurtubi yake cewa hadisin da muka faɗa cewa a masallacin quba mutane suna sallah sai mutum daya yazo ya ce da su na shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an saukar masa da alqur'ani jiya wanda ya sashi fuskanci dakin ka'aba kuma yayi sallah ya fuskanci dakin ka'aba dan haka ku juya maganan mutum daya kuma suka juya din gaba ɗayan su yace wannan yana nuna cewa ana karban shaidan mutum daya a yi aikin musulunci akai yace kuma babu ma sabani wajen yin aiki da wannan a wajen magabata sai magana na uku shine cewa duk wanda an shafe aiki amma labari bai isa gare shi ba shi ya ci gaba da yin haka to ibadarsa tana nan daidai yayi daidai bai bace ba har sai lokacin da labari ya isa masa cewa an shafe wannan tukun zai bar wancan sannan kuma yayi aiki da sabon hukunci din sannan idan labari ya zo masa sai yana cikin aiki din zai bari ne ya sake fara aikin daga farko a'a kawai zai juya yayi abinda ake so a yi yanzu ya dora akan abinda ya fara shine abinda waɗannan mutane suka yi sun juya ne kawai suka ci gaba da sallar su ba tsaya suka yi suka yanke suka dawo suka sake sabuwar sallah ba kuma da ba daidai suka yi ba labari ya isa wa annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi masa wahayi a ce su a'a su canza sallar su to haka kai ma yau in ka je wani gari kana sallah sai ka fuskanci wani waje wanda ba shine alqibla ba kana cikin sallah sai wani zai ce maka a mallam ai kai kuskure ba nan ne alqibla ba ai ga alqiblan nan to ba assalamu alaikum zakai ka sake sabon sallah ba juya zakai ka fuskanci alqibla ka ci gaba da sallar ka ina fata kun gane irin sa wannan shine matsalar mutumin da bai samu ruwa ba sai ya taimama ya shiga sallah yayi Allahu akbar sai aka kawo ruwa zai bar sallan sai zai yanke sallan yayi alwala ha Allah ya riga ya masa rangwame zai ci gaba da sallan sa sallah na gaba sai ya amfani da ruwa haka nan maganan da Qurtubi ya sake jaddada shi cewa wannan batu na alqibla yana ƙara tabbatar mana da karban abinda malamai hadisi suke kira khabarul wahid shine hadisi mutum guda daya karkace don hadisi mutum daya ne ya rawaito kai ba za ka yi aiki da shi ba za ka yi aiki da shi a wani bangare na addini a wani bangare ba za ka yi ba wannan kuskure ne wajibi ne a yi aiki da shi shi ya ce ma wannan abu ne da magabata suka yi ijma'i a kai ya ce kai wannan abu ne wanda aka san shi da tawaturi wato ta hanyoyi masu ɗimbin yawa shine al'ada annabi alaihi salatu wassalam yakan tura mutum ɗaya ya ce je ka gari kaza ka koyar da su addini kuma zai koyar da su komai na addinin shi kadai kuma duk su ɗauka su yi amfani da shi da aqidan da furu'an da komai saboda haka yana da kyau mutane mu gane wannan ɗaliban ilimi za su gane me ake nufi da wannan haka nan ayan wa kadhalika ja'alnakum ummatan tana nuna cewa a musulunci ba a karban shaidan kowa sai adili dan Allah ya ce ku adilai ne ko yace mun sa ku adalai saboda za ku yi shaida kenan kafin kai shaida a karba sai ka zanto adili kuma shaida ba dole ne sai abin da ka gani ba da ido a'a duk abin da ka sani ta hanyar ilimi ko ta hanyar wani yankakken dalili zaka iya bayar da shaida akai yanzu mutane annabi Nuhu da annabi yace za mu bayar da shaida akan su mun gansu ne mun ga annabi Nuhu ne mun ga lokacin da yake karantar da su yake kiran su ne am labari Allah ya ba mu ko eh cewa Allah ya tayar da annabi Nuhu yayi wa'azi inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah ya ce mana yayi ba irin yanayi da ake wa'azi da annabi Nuhu bai ba kuma Allah ya ce falabita fihim alf sanatin illa 50 ama kuma ya zauna yana wa'azi shekara 950 2050 amma sai kake imani da shi wannan labarin ya zo mana ta hanya ta yaqini ta hanyar qur'ani ba mu gani ba amma zamu bayar da shaida akai shi yasa in ana cewa shaida qur'ani yana cewa faman shahida minkum ash-shahra to kada ka tsaya da karancin ilimin ka kace wai sai wanda ya gani ne wanda ya sani cewa yanzu Ramadan ne wajibi ne akan sai azumi ba sai ya ga wata ba ina fata kun gane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine kadai zai bayar da shaida akan al'ummar sa al'umma ba za ta bayar da shaida akan sa ba saboda wanda aka riga aka tsarkaka baya bukatar tsarki kuma to Allah ya riga ya tsarkaka shi saboda haka baya bukatar kuma wani yazo ya sake bayar da shaida akan sa duk wanda ya kai matsayin ya bayar da shaida to baya bukatar shi kafin a karbi shaidan sa sai an samu wani ya yi certifying a'a to annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda baya bukatar shaidan kowa amma kaga gashi a hadisin nan mu zamu bayar da shaida har ma annabawa har annabi Nuh da mutanen sa ayan kad nara taqalluba waje tana nuna abinda malamai suka yi ijma'i akai cewa fuskantar dakin Ka'aba sharadi ne na ingancin sallah a ko a ina kake a hali na tafiya ko a hali na zaman gida sai dai an yi togajiya a waɗansu wurare shine in za ka yi sallar nafila a halin tafiya akan abun hawa to wannan annabi alaihi salatu wassalam ya rungu mai kamar yadda muka faɗa inda muka yi tafsirin walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah annabi yakan fuskantar da abu hawarsa al-qibla ya fara sallar nafila sannan duk inda ta juya zai ci gaba da sallar sa ko mutumin da yake ya shiga cikin jirgin ruwa da kaga a tafiyar ba za ka ce dole sai ta fuskanci alƙibla ba lokacin sallah kuma ba za ka ce ka jinkirta kar ka yi sallah ba sai ka sauka ko mutumin da yake tafiya a jirgin sama a yanzu irin waɗannan ko mutumin da ya je gari bai san inda alƙibla take ba ba wanda zai guidance ɗinsa ya nuna masa kawai sai ijtihadin sa kawai in ya yi ijtihadin sa yana ganin nan ne in ya yi sallar sa wannan ne ko ba nan ba ne ta karɓo ina fata kun gane haka nan waɗannan ayoyin malamai sun ɗauka daga cikin su cewa Ka'aba ita ce alƙibla a ko'ina kake yin wannan murga mun faɗa abinda ake nufi cewa Ka'aba ita ce alƙibla idan kana ganin Ka'aba to dole ita zaka fuskanta shi yasa a ɗakin Ka'aba a masallaci mai alfarma za ka ga mutane suna fuskantar wurare daban-daban kowa amma Ka'aba yake kallo saboda ga waɗansu suna kallon nan waɗansu suna kallon nan waɗansu can da'ira haka ake yi saboda ita Ka'aba ake so ka fuskanta so in kana inda zaka ganta to dole ka fuskance ta in baka fuskance ta ba sallar ka wata yi ba in kana inda ba zaka ganta ba to kai ka kwatanta bangaren ta nan zai iya bayar da wani kusurwa na Ka'aba in zai iya bayar to shine wajibinka ina fata kun gane to kuma mun faɗi cewa mutumin da ya manta ina ne alƙibla ko yayi kuskure yazo yayi sallah har ya gama sallah din bayan ya idar da sallan sannan sai aka ce masa akramakallahu ai nan ba shine alƙibla ba to zai rama sallar sa ko ba zai rama ba to ba zai rama sallar sa ba har a mazhabar malikiya imam malik ya ce ba zai rama sallar sa ba sai dai kawai ba raba wajibi ne ya raba ba sai dai imam malik ya ce yana kyautata masa ya rama wato mustahabbi ne wajen imam malik ihtiyatan ya rama amma shi ai yayi wajibin sa ko tunda yayi wajibin sa ya sauke nauyin sa yayi kokari in dai kawai yayi ganganci ne ya zo ga mutane ga kowa bai gane ba kuma bai tambaya ba kawai ya fuskanci waje ya fara sallah to nan kaga yayi ganganci ko amma in ba wanda zai tambaya ko ya tambaye mutane sun gaya masa amma kuskure ne shi in yayi sallarsa sallarsa tayi daidai ina fatan mun gane yawa akwai sabani a cikin mas'ala din amma wannan shine abin da yafi inganci saboda abubuwan da makaranta na hadisi da suke da alaka da wannan aya din to Allah ya tace fa wallu wujuhakum shatrahu ni shatrahu ko to menene shatrahu tilqa'ahu kenan kuna kallon sa to in ka zo kana sallah haka zaka kalla bangaren ko kuma zaka sa kanka a wajen sujada ne amma sabar malikiya suna ganin cewa ba zaka saka kai a kasa bane zaka kurama alqiblan ne bangaren ne zaka na kallon sa eh wannan shine zahirin shatrahu zaka kalli wannan to amma kuma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi al-ardh wa rama bi basarihi al-ardh anna al-imam hakim da baihaqi suka rawaito in annabi ya zo salla yana sunkuyar da kansa sannan ya sa idansa a ƙasa wajen sujjadansa mawdi'us sujud saboda ka shatrahu ana nufin jikinka ne ya kalli wajen ba wai dole idonka shi ma ka kura shi a wannan wajen mun gane ko Qurtubi yana cewa wai wannan ayar tana dalili ne hujja ce bayyananniya na mazhabar Imam Malik muka ce eh haka ne in ba da wannan hadisin ba in hadisi ya zo to kuma sai ka canza fahimta ka ya dace da hadisi din saboda haka in ka tashi sallah zaka fuskanci bangaren alqibla sannan zaka sa idanka yana kallon alqibla yana kallon wurin sujjadanka mun gane ko a dukkanin sallanka baki dai sai dai in ka zo yin tahiya to anan ne kana jijjiga hannun nan zaka kalle hannun eh wannan shi ya tabbata shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin haka din wannan sune kadan daga cikin hukunce-hukunce na zahiri bayyananu a wannan ayoyi na alqibla anan kuma za mu tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara fahimtar da mu alqur'anin sa ya kuma ba mu daman aiki da abin da muka sani na alqur'ani Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ya taimaka wa shugaban wannan ƙasa wajen yaki da yake domin fada da barna da kuma gyara a wannan ƙasa Allah ya bashi wazirai na ƙwarai da mataimaka na ƙwarai Allah ya taimake mu akan soyayyen zukatanmu mu yi aiki mu ma domin gyaran wannan ƙasa abinda muka faɗa ya zanto daidai fallace daga Allah Allah ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna kwanaki na neman Lailatul Qadri jama'a a dage a cigaba da sallolin dare Allah madaukakin sarki ya mana gam da katar da ganin Lailatul Qadri subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته